Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Masu raɗan mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar wato yau ranar 14 ga watan Fabrairu shekara ta 2019 sunana Sarfil Hashim Gubel tare da Hadiza Kyara da masauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai.
Ana tsarin majalisar dokokin Amurka za ta jefa kuri'a yau Alhamis akan yarjejeniyar samar da kuɗaɗe don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati. A yayin da wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zummar taimakawa yankin Somaliland don kulla dangantakar cinikayya da ƙasar Habasha da ke dab da ƙarewa, manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar ya kuma fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar Afirka.
Tokanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kama wasu matasa ɗauke da buhunhuna 17 maƙarar takardun ƙuri'ar zaɓe.
Yan sanda abun da yake hannunmu shine ƙuri'ar gwaji irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita. Yanzu haka da aka same su da waɗannan za a je yanzu haka bincike ake a kansu. Da zarar an kammala bincike za mu gane su wane ne su.
Ƙungiyar Fulani matasa ta John De Jam ta yi wani taron rabawa 'yan ƙungiyar gore don tabbatar da ganin ba su shiga wani rikici ba a zaben ƙasar mai zuwa.
In ba Fulani ya riba goro akan zai yi abu to abun ba a bashi da fulatan shi muna gama abun fulaku muna fata a yi zaɓen nan lami lafiya lau.
Haka kuma za ku ji cewa har yanzu tana ƙasa tana dabo dangane da yunkurin jam'iyyar APC ke yi na shiga zaben rana Asabar a jihar Zamfara. Rundunar 'yan sandan jihar Legas kuma ta bayyana ɗaukan matakan da suka kamata na tabbatar da tsaro a lokacin babban zaɓe. Za kuma ku ji ta bakin hukumar zaɓe kan yadda za ta kasance ranar zaɓe da yadda mutane za su iya kada ƙuri'unsu. Idan kuma lokaci ya ba mu dama za mu kawo muku ɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana. Ba za mu samu kawo muku shirin lafiya uwar jiki maimacin shirin lafiya uwar jiki ba sai dai wani makon Allah ya kai mu. Amma yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Tsarin majalisar dokokin Amurka za ta jefa kuri'a yau Alhamis akan yarjejeniyar samar da kuɗaɗe don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati yayin da 'yan majalisar ke samar da kuɗaɗe don gina katangan da ke ɗaukar wasu matakan tsaro a bakin iyakar Amurka da Mexico. 'Yan majalisar dokokin da ma'aikatansu sun yi ta aiki har zuwa daren jiya Laraba don yanke shawara akan dokar da ta fito daga wani kwamitin na 'yan Democrats da Republican da aka ɗaura nauyin samar da yarjejeniya akan tsaron iyaka. Wannan kwamitin shi ne ya nema hanyar kawo ƙarshen dakatar da wasu ayyukan gwamnati na tsawon kwanaki 35 da aka yi a watan da ya gabata a lokacin da kawunan 'yan jam'iyyar Republican da Democrat suka rarrabu akan buƙatar shugaba Donald Trump da ta bashi kuɗi dala biliyan 5.7 don gina katangan a kudancin iyakar ƙasar. A yayin da wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zumar taimakawa yankin Somaliland don kulla dangantakar cinikayya da ƙasar Habasha ke dab da ƙarewa, manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako zai haɓaka tattalin arzikin ƙasar ya kuma fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar Afirka, yankin da ya fuskanci canje-canje da yawa a shekarar 2018 da ta gabata. Wata ƙungiya da mazaunanta ke birnin London wadda ke aiwatar da shirin ta faɗa shekarun jiya Talata cewa tare kun ƙara wa juna sani da tattaunawa don shugabannin da ke kula da tattalin arzikin yanki na Somaliland ya kusa zuwa ƙarshe. Asusu na tallafawa cindakayya da sanya hannun jari na neman taimakawa ƙasashen duniya da suka fi talauci wajen ƙulla dangantakar cindakayya mai kyau. Tun daga farkon shekarar 2018, ƙungiyar take yin aiki da shugabanni daga yankin Somaliland don ƙulla yarjejeniyar tattalin arziki da Habasha. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Jam'iyyar Democrat da ke da rinjaye a majalisar wakilin Amurka sun caccaka shugaba Donald Trump jiya Laraba a lokacin da suka kada kuri'a akan yanke bada taimakon soja ga gamayar dakarun kasashen da Saudiya ke jagoranta a yakin da suke yi a Yemen. Yan majalisar wakilai 248 ne suka kada kuri'ar amincewa da dakatar da bada agajin a yayin da 177 basu so ba. Kuma wannan shine karo na farko da majalisar ta wakilai ta yi amfani da ikon dokar yaki wajen daukar wani mataki. Yanzu an tura ƙudurin gaban majalisar dattijai, inda a bara majalisar ta jefa kuri'a akan wani ƙuduri shigen irin wannan ta yiwu ƙudurin ya fuskance ƙalubale a fadar shugaban Amurka. Amurka ta sha ba da taimako ta fannin samar da bayanan sirri da dabarun yaƙi ga ƙungiyar dakarun da Saudiya ke jagoranta da ke yaƙi da 'yan tawayen Houthi da Iran ke marawa baya a Yemen. Yakin da ake yi ya yi sanadiyar mutuwar dubban fararen hula tun daga shekarar 2014, ya kuma ƙara tsananin rikicin agajin jin kai a ƙasar mai fama da matsanancin talauci. Shugaban ƙasar Colombia, Ivan Duque, ya ce yana so ya kawo ƙarshen mummunan mulkin kama ƙarya da ake yi a Venezuela. Duque ya ziyarci birnin Washington jiya Laraba, inda ya tattauna da shugaba Donald Trump akan ƙoƙarin da ake yi na kau da shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro daga mulki. Shugaba Trump ya ce ƙasar Venezuela na cikin tashin hankali, ana ƙuntatawa mutane sosai, kuma ya ce baya jin daɗin abin da ke faruwa a can. Trump ya ce yana duba duk matakan da suka dace, amma bai yi ƙarin bayani ba. Ya kuma ce bai fidda batun yin amfani da ƙarfin soja ba, amma dai bai faɗi bisa sharaɗan da zai tura sojojin Amurka a ƙasar ba. Ana sa ran jami'an Amurka da na ƙungiyar Taliban za su gana ranar Litinin mai zuwa a Pakistan don wani zagayen tattaunawar kai tsaye game da zaman lafiya da zumar samun hanya a siyasance ta warware yakin da aka kwashe shekara 17 ana yi a Afghanistan. Kafin yanzu, ƙasar Qatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa suke ɗaukar sauke karɓar baƙuncin tarakun, inda wakilan Amurka na musamman akan neman sulhu a Afghanistan, Zalmay Khalilzad da kuma babban wakilin 'yan tawayen Sheikh Mohammed Abbas Tanikzai suka jagoranci wakilansu.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta kama wasu matasa da ba a bayyana yawansu ba, ɗauke da buhunhuna 17 makare da takardun ƙuri'ar zaɓe, wato ballot papers, wadda ake zargin cewa za a yi safararsu zuwa jihar Jigawa. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Tun da tsakar daren jiya ne 'yan sanda suka kama buhunhunan makare da ƙuri'un a yankin Noman's Land na unguwar Sabon Gari a birnin Kano, tunda jam'iyyar APC a jihar Jigawa ta nesanta kanta da lamarin. Alhaji Habibu Sani Sara shi ne shugaban riko na jam'iyyar a jihar ta Jigawa.
Tun da ba a Jigawa an kama su ba, an kama su ne a Kano. Kuma su yi a zanen da ake an kama, kuma ina da kandai yan kanan ne. Don su wanke kansu za su yi cewar Jigawa za su kai wannan kaya. Amma ina tabbatar da cewar wannan tsari ne da in kuma harka ta yin jam'iyyar PDP da suke so su kawo mana matsala, ko su kawo ba gudugo su kawo wani mutane harka zaɓe. Magana mu za mu bincika iya nan da can mu ma kanmu. Don mu tabbatar da cewar sai yankin labarin don mu san abin da za a yi. Tunda mun samu labarin yanzu za mu iya yin bincike akan wani abin.
Al'amarin dai ya ja hankalin shugabannin jam'iyyar hamayya ta PDP a Jigawan, inda tun a daren na jiya wata tawaga mai karfi daga ofishin jam'iyyar ta isa ofishin yanki na yan sanda wato metro tare da neman yan sanda su fito da abin da ke cikin buhunhunan duk da cewa daga bisani yan sandan sun sanar da su cewa ƙuri'un na gwaji ne kawai. Alhaji Umar Danjani Hadeja shine shugaban kwamitin yakin neman zaben dan takarar gwamna na PDP mai kula da harkokin matasa.
Abin da muke tambaya shine idan specimen ce kawai me yasa aka kama ta? Me yasa case dinta yana noman silan a dauko shi a dawo da shi MTD? Me ye dalili? Sannan me yasa sai tsakar dare za a je a yi ta a sabon gari? Sannan INEC ce ta ba su foma su je su yi su a sabon gari? In INEC ce me yasa bamu ga ma'aikacin INEC ba? Saboda haka muna nan ba za mu je ko ina ba sai an farke wannan buhu 17 mun tabbatar da cewar ba ballot bace aka debo ta saboda a je a yi amfani da ita dan a taimaki jam'iyyar APC ta ci zabe.
Alhaji Garba Lawan da ke zaman kakakin hukumar zabe ta INEC ta kasa a nan Kano yayi karin haske dangane da mutanen da ke da hurumin rarraba takardar gwaji ta kada ƙuri'a a matsayin wayar da kan jama'a.
Na farko hukumar zabe, na biyu kungiyoyi ma zaman kansu, za mu iya ba su in suna taro su raba.
Kukan raba su ne buhu-buhu ko kuma ɗaiɗaiku ne?
Ba za mu iya raba buhunhuna ba, misali in za mu tura zuwa ƙananan hukumomi saboda ba zai yi wa a ci buhunhuna ba. Mu ne in za a kawo mana na jiha gaba ɗaya za a kawo mana buhunhuna, amma wanda za mu tura ƙananan hukumomi ba za su kasance buhunhuna ba. Da mun za mu ɗibi kala-kala ne kamar kala 20 ne wannan da samfur, sai mu ba ma'aikatanmu da ke ƙananan hukumomi su kuma ma'aikatanmu da ke ƙananan hukumomi inda za su manna su manna, inda za su raba su raba.
Yanzu ka dai rundunar yan sandan ta Kano tana ci gaba da bincike akan wannan batu kamar yadda kakakinta DSP Haruna Abdullahi ke faɗi.
Yan sanda abin da yake hannun mu shine ƙuri'ar gwaji, irin da ce wasu aka samu wasu matasa tare da ita.
Su matasan jami'an hukumar zabe ne su ko kuma na jam'iyyar siyasa?
Yanzu haka da aka same su da waɗannan za a je yanzu haka bincike ake akan su. Da zarar an kammala bincike za mu gane su wane ne su, mu san kansu su waye tukunna, dan ba kowa ne zai dauki koda specimen ce, ba kowa ne aka amince ya je ko ina yana abin da ya ga dama da ita ba, shine dalilin rike su kuma za mu bincike akan su.
Kakakin rundunar yan sanda ta jihar Kano kenan DSP Haruna Abdullahi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To a can jihar Zamfara kuma tana kasa tana dabu game da yunkurin jam'iyyar APC na shiga babban zabe mai zuwa, duk kuwa da nasarar da jam'iyyar ta samu a kotun daukar kara ta Sokoto. Umar Faruk Musa ya zanta da dan majalisar tarayya Sani Jaji ga kuma abin kan abin da ke faruwa ga kuma abin da ya aika mana.
Wannan kuduri nasu da suka gabata a kotun daukar kara ba zai zaunu ba sai in daukar karar da nayi yana nan. To da naje wannan kuduri na wannan daukar karar da nayi a kotun Sokoto, ke sa gaba dai kudurin da suka gabata ita a wannan babban kotun da ke Sokoto bai da hurumi ko bai da magani, abin yana nan yadda yake. Kuma magana da ita hukumar zabe ta yi tana nan kenan cewa har yanzu babu wata kotu wacce take sama ga kotutukan nan guda biyu da suke da ƙarfi daya, wanda yanzu yace a kuwa shiwancan kuka a shiwancan.
Hukuncin da kotun Zamfara ta yi idan babu wata kotu ta warware shi kenan yana nan, kai ka je ka kalubalanci wannan hukunci na kotun Zamfara ne kuma ka janye, wanda yana cewa to babu ƙara kenan, don haka hukuncin na kotun Zamfara yana nan. To idan shi ne ai kaga jam'iyyar APC na da hujja ta ce ayi amfani da wannan hukuncin na Zamfara. Kuma a tuni ministan shari'a ya rubuta takarda ga hukumar zabe, shina kira gare ta da ko ta amince da wannan hukuncin na Zamfara ko ta daga zaben jihar Zamfara har lokacin da APC ta samu zarafin saka yan takara tun da akwai wannan hukunci. Dadin dadawa jam'iyyar ku ta APC ta rubuta wa hukumar ta zabe cewa tana so a amince da wannan matsayin da kotun ta Zamfara ta yi domin a yi zabe da yan jam'iyyar APC. Me za ka ce akan wannan?
Abin da sakai aka taba wannan magana ne saboda sun zo da kuduri, kuma kudurin ba zai zaunu ba, saboda bi kamar yadda su alƙalai da lauyoyi suke magana ga yanzu daukar kara ta ita ce take da gindi a cikin kotun daukar kara take Sokoto. To shi yasa kudurin da suka zo da shi bai samu shiga ba. Sannan kamar yadda ita wajen jam'iyya take magana, tana magana ne kasan dai da ake baka su a ce ka rasa abin da yake kana ganin kana da haƙƙi da shi. Amma yanzu kaga ita uwar jam'iyya da ta tabbatar da cewa abin da aka yi zamfara ya yi daidai da ba ta ɗauka ƙara abin da kotun da take nan Abuja hujja ta bada ba ta ɗauka ba. Sannan maganar da takardar da shi ministan shari'a ya rubuta ma ita hukumar zaɓe ko ta yi zaɓe ko ta dakatar da zaɓe ko ta karɓi duka bai da garuka dai ba wannan hurumin. Amma dai abin da yake magana shi ne kamar yadda ya yi magana a kan sashe na 38 da 39 na dokar zaɓe shi ne in ana iya ɗaga zaɓe saboda mi abin da dokar take magana shi ne ana son dai kwana 30 kamin rantsuwa ya zance duk zaɓen da za a yi zance an gabatar da shi. To ga kenan ana iya ɗage zaɓen zamfara da nan har 29 ga watan 4 domin a gabatar da zaɓe wanda bai saba ba doka ba. Shi ma shi abin da yake magana.
Sani Jaji kenan na jam'iyyar APC a jihar Zamfara. A halin da ake ciki dai a yanzu ana sauraro a ji matsayi ko matakin da hukumar zaɓe za ta ɗauka dangane da wannan dambarwar da ake fuskanta a zaɓen da za a yi ranar Asabar. Ga kuma jam'iyyar APC ba amince har yanzu cewa za ta sa 'yan takararta a jihar Zamfara ba. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Umar Faruk Musa. A can birnin Jos kuma kungiyar matasan Fulani ta gudanar da wani taron fadakar da 'ya'yanta kan gujewa rikice-rikice da fitintunu a lokacin zaɓe. Zainab Babaji na ɗauke da wannan rahoton.
Kungiyar matasan Fulani ta John De Jam ta yi wani taron raba goro wa 'ya'yanta don tabbatar da ba su shiga rikici ko ta da fitina a lokacin zaɓe ba. Taron wanda ya tattaro kan 'ya'yan kungiyar ta John De Jam daga jihohi 19 na arewacin Najeriya. An gudanar da shi ne a nan Jos babban birnin jihar Plateau. Shugaban kungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano ya fara ne da bayyana manufar raba goro a al'adar Bafulatani.
Na uku shi ne in Fulani za su raba goro za sun haɗa wani magana guda ɗaya don raba goro a Bafulatani kamar sunan Kur'ani ne. In Bafulatani ya raba goro a kan zai yi abu to abun ba ba shi. Da Fulatan shi muna gama abun Fulaku. Muna fata a yi zaɓen nan lami lafiya lau. Mu ba ma neman rigima. In an jefa zaɓen muna kira ga mutane in kun jefa ƙuri'an ku bar wurin. Ku bar ma security da ainihin. Muna neman a zauna lafiya da Kirista da Musulmai mu zama uwa ɗaya uba ɗaya. Amma mun kawo wannan goron nan da kuka gani dalilan mun amince a Najeriya ƴaƴanmu biyu sun fito za mu ɗauki ɗaya mu bar ɗaya. Goro ne na an yarda an amince za a zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Shi ma arɗan samunaka a jihar Kaduna Jafaru Julde ya ce a matsayinsu na dattawa sun kasance na kowa amma tafiyar wannan kungiya ta John De Jam mai hankorin zaman lafiya yasa suke mara mata baya.
Kullum akwai tattaunawa ba ma sai wannan taron ba domin zaman lafiya. Akwai dama fitinoni daban-daban to amma a shugabanci ya kama na sauki. Ganin wannan saukin ne mu kanmu muka sa kanmu ba wai muna siyasa bane a tabbatar da Najeriya ta zauna lafiya mu arɗodin Fulani.
Tsohuwar mataimakiyar gwamna a jihar Plateau Pauline Talin ta halarci taron.
Duk abin da za ku yi kuma ku tabbatar ku yi abin da za a samu zaman lafiya a kowane jiya. Musamman Plateau inda ba zaman lafiya da kungiyar kun zo mu yi wannan taro a nan. Dan ku ne yana karatun mulki. Bai kamata a ji wani Fulani ya shiga wani tashin hankali. Ko kuma an yi wani tashi hankali da wani Fulani a ƙasar Najeriya ba domin kuna ba ɗan kunya. Saboda haka a yi haƙuri a yafe a manta da duk abubuwan da suka faru da a nemi hanyar da ku ne ya kamata ku zama jagoran neman hanyar zaman lafiya domin albarkacin ɗanku da ke kafin. Na fata bayan wannan ƙarshen taron nan da za mu yi zai zama ƙarshen wani labarin samun tashi hankalin tsakanin Fulani da kowane kabila ba Plateau kaɗai ba duk Najeriya. Kun yi mini wannan alƙawarin ko ban gaya wa shi President Jiya Muhammadu Buhari? An yi alƙawari? Na gode.
Sauran waɗanda suka halarci wannan gagarumin taro sun bayyana fatar ganin dawwammamen zaman lafiya tare da yin kira wa 'yan takara da su faɗakar da magoya bayansu su amince da duk wanda ya samu nasara a zaɓen ba tare da tada jijiyoyin wuya ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Toma da lagaida Zainab Babaji. Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta bayyana daukar matakan da suka kamata na tabbatar da tsaro a lokacin zaben kasa. Sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Lagos Alhaji Zubairu Ma'azu ya bayyana hakan ne a lokacin da wakilin Babangida Jibrin ya yi kicibi da shi yana sintiri domin tabbatar da aikin zaben a jihar. Da farko dai Babangida ya tambaye shi albishir ɗinsa ne game da al'ummar jihar wajen tabbatar da tsaro.
Sunana Zubairu Ma'azu. Albishir zan yi wa mutanen Lagos shine na zo na samu tsari na musamman da aka yi kuma na gamsu da wannan tsarin da aka yi. Yana daga cikin nauyin da ke kanmu 'yan sanda mu tabbatar mun bada tsaro matuka ga dukkan mazaunin Lagos ya jefa ƙuri'arsa a cikin lumana. Wannan tsarin kuma yana nan. Na tabbatarwa jama'a da shi.
Jihar Lagos kamar da aka sani ta kasance mafi girma wajajen wato harkar ɗan sanda da kuma harkokin tsaro na cikin gida. Kana ganin kuna shirye ko kuma shirya tsaf domin tunkaran irin wannan matsaloli domin an fuskanci irin wannan matsaloli a wasu jihohi kwanan nan?
Na'am, ɗaben gida an kasu haɗu guda biyu. Na ɗaya akwai aikin tsaro da dama ake kai. Yin la'akari da cewa ga yanayin Lagos inda yake. Sannan kuma ka zo muka samu na biyu na harkan zaɓe. To ina son tabbatar maka da cewa duka biyu babu wanda aka bari. Tsarin da muka yi na patrols na 'yan sanda da sauransu na da can harkan tsaro yana nan. Sannan kuma harkan zaɓe duk nauyin da ke kanmu wanda ya gama da bawa jami'an zaɓe tsaro da bawa aini materials na zaɓe tsaro da bada tsaro a inda ake yin zaɓe polling units da polling centers da bada tsaro a inda ake collecting results duk wanda mun yi la'akari da shi. Sannan kuma muna da patrols a cikin gari wanda su tabbatar da kowa yana zaune lafiya kuma duk wanda zai fito daga gidansa ya je ya zaɓe ba a tsare shi ba ba a hana shi zuwa yin wannan zaɓe ba.
Wasu jihohi sun bada lambobin waya na tuntuɓa na 'yan sanda ko da za a fuskanci irin waɗannan matsaloli na tsaro. Akwai wani yunkuri da rundunar 'yan sanda jihar Lagos ta yi a kan wannan?
Dama ma da irin waɗannan lambobin kuma su ɗin ne da har yau za a yi amfani da su. Akwai su suna nan zan iya bada su kowane lokaci mun ma bada su a taron da muka yi ta yi da jami'an INEC da jam'iyyoyin siyasa. Kuma wannan taron namu mun bada duk lambobin da ya kamata idan aka samu wani matsala a kira 'yan sanda. Kuma ina tabbatar muku da in an kira wannan layukan za a dauka kuma za a yi abin da ya kamata.
Babban sufeto jiran 'yan sandan Najeriya umarci da a tura 'yan sanda tashoshin ko kuma ofisoshin hukumar zaɓe domin kaucewa wasu lamura da ke faruwa na wuta a wasu jihohi. A nan an riga an yi haka?
An yi haka. Kafin ma shi mai girma IG ya bada wannan umarni. Mun ga mun dauki wannan mataki don muna tsammanin ba nan da ba da jama'a ba za a fara kai takardun ayyukan zabe saboda haka mun tabbatar da cewa duk wani ofishin hukumar zabe daga nan headquarters na jiha har zuwa kananan hukumomi akwai 'yan sanda isassu wanda za su kare wannan abu.
To wani kira za ka yi ga al'ummar jihar Lagos na neman haɗin kai domin samun nasarar wannan aiki naku?
Ina so yin kira ga mutanen Lagos da su kwantar da hankalinsu su san cewa duk abin da ya kamata mu yi mu tabbatar da tsaro lokacin zaben nan mun yi shi saboda haka kowa ya fito ya zo ya yi zabensa insha Allah babu wani abin da zai faru na tashin hankali ko na rashin tsaro.
To ma dalla a gaida Babangida Jibrin. To idan muka leƙa birnin tarayya kuma wato Abuja, wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Elikaya ne zanta da kakakin hukumar zabe na Najeriya Aliyu Bello kan shirin zaben.
Ina tare da Aliyu Bello kakakin hukumar zabe na Najeriya lokacin da zan ce yana ma jajiberin yin wannan zabe wato askinsa ya zo gaban goshi. Karfe nawa ake buɗe rumfar zabe kuma karfe nawa za a rufe ranar Asabar din?
A wannan zabe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da ke gabanmu za a buɗe rumfunan zabe da misalin karfe 8 na safe. Za a ci gaba da hidimar zabe har zuwa karfe 2. Da karfe 2 ana son rufe rumfuna har sai in dai akwai sauran mutane akan layi. Nan ne ake da dalilin ci gaba da jefa ƙuri'a har ya zuwa mutum na ƙarshe da ke kan wannan layi. Saboda haka daga karfe 8 zuwa karfe 2 shine lokacin jefa ƙuri'a a rumfunan da ba sauran mutane da karfe 2.
idan ya zama daidai karfe biyun an gama da kowa a wajen kada kuri'a waɗanda suke kan layi shikenan sai a rufe. Wanda ya zo bayan wannan lokaci bayan an rufe ba za a ba shi dama ba.
Muddin karfe biyu ta samu mutum a wajen layi bai hau kan layi ba aka rufe layi ba shi da ikon hawa kan layi sai dai ya jira sai zaɓen gaba. Domin abin da doka ta tanada shi ne daga karfe 8 zuwa karfe 2 har sai in mutanen da suke kan layi da karfe 2 ne za a rufe layi a kansu cewar za a ci gaba da ba su dama su jefa koda zai kai magariba ne. Amma dai idan karfe 2 tai ba kowa akan layi to an kaddara cewa wannan rumfa ta kammala jefa qur'ata saura a bude akwati a kuma kididdige nawa aka samu a fadawa kowace jam'iyya a wannan rumfa sakamakon abin da ta samu a wannan fafatawa da aka yi.
Akwai wata doka da ta nuna za a iya fara wannan zaben kafin karfe 8 na safe.
Ba hali a bude rumfa gabanin karfe 8 duk abin da za a yi gabanin karfe 8 sunan sa shirye-shiryen bude rumfa da karfe 8 har sai karfe 8 ta yi ne da a fara amincewa mutum na farko ya karbi qur'a sai ya jefa qur'a ya wuce gida.
Ba mamaki a wasu lokuta a samu har karfe 9 ba a fara ba kammala shirye-shiryen fara wannan zaben ba. Ya nuna kenan wannan sa'a 1 da aka rasa za a kara ta a ce sai karfe 3 za a rufe.
Burin hukumar zabe da fatan da take yi da kuma shirin da take yi shine na abu da rumfa akan lokaci da karfe 8. Idan aka samu wani akasi da ya hana abu da rumfa bisa fahimta ko bisa dalili na hakika wanda ya kai a jinkirta har ya kai wani lokaci wanda ba a fata Allah ya kiyaye, to wannan dadan gabar ma'aikatan wurin an ba su horon yadda za su gudanar da tsarin irin wannan abu in ya kasance. Amma dai mu kwana da shirin cewa insha Allah ba za a samu wannan akasi ko jinkiri ba.
Aliyu Bello, mu koma ga maganan dangwala kuri'a. Na ga labaru sun yawa cewa wasu mana cewa in ba da yatsa manuniya mutum ya dangwala ba na'ura ba za ta amince da wannan ba tamkar kuri'arsa ta ɓaci.
Wannan zance ba haka yake ba? An buƙaci duk mai yatsu ya yi amfani da babbar ɗan yatsa sai ya jefa ƙuri'a. Wanda kuma ba shi da babbar ɗan yatsa zai iya amfani da kowace yatsa a cikin yatsun da Allah ya huwace masa da su ya jefa ƙuri'a da shi. Muhimmin abin da ake buƙata shi ne abin da shi mai jefa ƙuri'a ɗin yake zaɓa ya zama zaɓin nasa ya fito ƙararraba tare da ya ba da gurbi an samu wani ƙaulani ba. Ta yadda ba za ka dangwala ƙuri'ar ka a tsakankanin jam'iyyu biyu ana tantamar a ta sama ka zaɓa ko ta ƙasa ana ta ba ba. Irin wannan abubuwan idan da babbar yatsa kai sai ka kiyaye ka dangwala akan jam'iyyar a filin da aka tanada don wannan jam'iyya na nuna goyon bayan abin da ka zaba ba tare da ka ba mu aikatan zabe wahalar gano me kake nufi da ku dandala qur'ar ka ba. Kuma a sani cewar duk wanda ya dandala a qur'a sama da guda daya a cikin ballot paper guda daya sunan ballot paper sa condemn dan ba za ta yi tasiri akan kowane ba. Hakan nan wanda aka bashi bai shiga ya dangwala a kowace ba ya dawo da qur'ar sa tamkar yadda aka bashi ita shi ma ba za ta yi amfani ba. Hakan nan wanda ya dangwala qur'a a tsakankanin layi yadda baya san baya kasa baka gane wace jam'iyya ya zaba wannan ma ana sa qur'arsa a kwandon shara.
Kakakin hukumar zaben Najeriya kenan Aliyu Bello a zanta wasu da Nasiru Adamu Elhikaya. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 10:27 na safe. Yanzu kuma ga Hadiza ta da mana da labarai amma wannan karan a takaice.
Ana sa ran majalisar dokokin Amurka za ta jefa kuri'a yau Alhamis akan yarjejeniyar samar da kuɗaɗe don kaucewa matakin sake dakatar da wasu ma'aikatan gwamnati yayin da 'yan majalisar ke samar da kuɗaɗe don gina katangan da ɗaukar wasu matakan tsaro a bakin iyakar Amurka da Mexico. 'Yan majalisar dokokin da ma'aikatan sun yi ta aiki har zuwa daren jiya Laraba don yanke shawara akan dokar da ta fito daga wani kwamitin na 'yan Democrat da Republican da aka daura wa nauyin samar da yarjejeniya akan tsaron iyaka. A yayin da wani shiri na tsawon shekara ɗaya da aka fara da zumar taimakawa yakin yankin Somaliland don kulla dangantakar cinikayya da ƙasar Habasha da ke dab da ƙarewa, manyan shugabannin na fatan ƙara samun taimako na tattalin arzikin ƙasar da kuma fito da ita a yankin da ke arewa maso gabashin nahiyar Afrika.
Tuma Adalla a gaishe ki, kafin mu yi sallama muna mika sakon ta aziyar mu ga Jibana Alsaulawa da iyalan Mataza Agawa baki ɗayan su bisa rasuwar Inna Abu Masanawa wadda ta kwashi shekaru 10 kusan 14 tana fama da jinya. To Allah ya jikanta ya kuma kyautata namu karshen. Masu sauraro anan muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin inda za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko ma shafinmu na Facebook. Yanzu Amara Dan Hadiza kyar ta na gabatarwa da kuma shi wanda ya hada shirin Taidi, sai kuma injiniyan mu na yau Mr. David, ni Sarfila Hashim kuma nake cewa sai mu sake haduwa anjima da daddare. Amma yanzu a gyara zama ga shirin yau da gobe, shirin matasa.